never feeling that I feel when I'm with you. The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugabannin 50 sojojin ƙasashen Afirka ta yamma sun kammala tattaunawa akan yiwuwar ɗaukar matakin soji a ƙasar Niger idan sojojin juyin mulkin ƙasar ba su sauka daga mulki kafin cikar wa'adin ranar Lahadi ba, kuma su mayar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kan ƙargar mulki. An kammala ɗaukar duk shawarwari akan abubuwa da ake da bukata na yiwuwar ɗaukar matakin, har da batun kuɗaɗe da ake da bukata. An yi kuma batun lokaci da yanda za a haɗa hancin sojojin, in ji Abdul Fatah Musa, kwamishinan harkokin siyasa, zaman lafiya da kuma tsaro na ƙungiyar ECOWAS, yana faɗa a jiya Juma'a. Shugabannin sojojin ƙasashen ECOWAS da dama ne suka dunguma zuwa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin tattaunawa akan rikicin siyasa a makwabciya ƙasar Niger. A gefe guda kuma, wata tawagar 'yan diflomasiya da aka tura sun isa babban birnin ƙasar Yamma a ranar Alhamis, har suka bar ƙasar ba tare da ganin shugaban gwamnatin sojin ba, Janar Abdulrahman Chiyani ko kuma Bazoum. Kasar Rasha ta ce a wannan mako ne bankin Amurka JP Morgan ya daina shirya biyan bankin raya noma na kasar Rasha, yayin da bankin ya buƙaci wani taimako daga Washington wurin isar da hatsi da takin zamani na Rasha zuwa kasuwar duniya. JP Morgan ya gudanar da aikin biyan wasu kuɗaɗe na fitar da hatsin Rasha a 'yan watanni da suka gabata, tare da sake jaddada neman taimako daga Washington. Sai dai wannan aikin haɗin gwiwa ya tsaya cik a wannan mako, a cewar ma'aikatan harkokin wajen Rasha a jiya Juma'a. Majalisar Dinkin Duniya da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da kuma JP Morgan sun ƙi cewa ufan akan wannan batu. Rasha dai ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine take kun Bahar Aswad a tsawon shekara guda a baya, a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta fitar daga ciki a ranar 17 ga watan Yuli. Rasha tana da jerin bukatu da za ta cimma kafin ta sake komawa ga yarjejeniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mummuna hari da aka kai akan magoya bayan jam'iyyar adawan Zimbabwe aiki ne na magoya bayan jam'iyya mai mulki, a cewar wani da ya shaidi harin a jiya Juma'a, lamarin da ya haifar da fargaba yayin da ake shirin gudanar da babban zabe a kasar a wannan wata. Jam'iyyar adawa ta Citizens Coalition for Change, wato CCC, ta buga labarin mutuwar Tinshe Chisunge a ranar Alhamis a wani hali, yayin da yake kan hanyarsa zuwa wani taron gangami a babban birnin kasar Harare. Kana ta zargi magoya bayan jam'iyyar Zanu FP mai mulki da kai harin. A jiya Juma'a, wani da ya shaidi lamarin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa an yi wa Chisunge dukan tsiyaka da aka jefe shi da duwatsu har ya mutu, yayin da yake kokarin tserewa daga wasu mutane da dama da suke sanye da riguna na jam'iyyar Zanu FP a garin Glenview. Akalla wasu mutane 15 kuma sun jikata a wannan hari, in ji mai shaidan. 'Yan sanda sun ce sun kama mutane 10 masu alaka da mutuwar Chisunge, sai dai ba su yi ƙarin bayani akan ko su wane ne ko musabbabin kisan ko kuma suna da alaka da jam'iyyar Zanu FP. A jiya Juma'a, wata shahararren kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta kira ga Amurka da Majalisar Dinkin Duniya da su kakaba takunkumi akan wasu ɗaiɗaiku 'yan ƙasar Sudan da suka shirya zalunci a Darfur a matsayin shaida ga munanan hare-hare da ake kaiwa. Kasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan Afrilu, lokacin da tankiya na tsawon watanni tsakanin sojin kasar a jagorancin Abdul Fatah Burhan da rundunar sa kai ta RSF a jagorancin Muhammad Hamdun Dagalo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin kasar da wasu wurare. A yankin Darfur da ke yammacin kasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun 2000, rikicin na yanzu ya koma yakin basasa, inda rundunar RSF da wasu ƙungiyoyin mayakan Larabawa suke auna juna a cikin unguwanni, a cewar jami'an Majalisar Dinkin Duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu nufi kasar Nijar don jin halin da ake ciki bayan jin mulkin da hafsoshin da ke gadin fadar shugaban kasa suka kaddamar. To madalla, biyo bayan wannan juyin mulki ne dai kungiyar ECOWAS ta kakabawa Nijar jerin takunkumai iri daban-daban, inda kuma ta ce a ƙarshe in har ba su yi aiki ba to za ta yi amfani da ƙarfin soji domin maido da zaɓen shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum.
Mu muna nan a nan a shirye, duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi, kuma mun tabbata za mu samu nasara.
Babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ECOWAS don yin amfani da ƙarfin soji wurin maido da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar Nijar. Shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma suka taru a nan birnin Abuja, inda suka tattauna batun na juyin mulki a ƙasar Nijar.
His Excellency President Muhammad Bazoum remains the legitimate elected president of the Republic of Niger.
Shugaban hukumar gudanarwa na ƙungiyar ECOWAS Omar Touré ke jaddada cewar su a hukumance har yanzu Muhammadu Bazoum shine halastaccen zababban shugaban kasa a jamhuriyar Niger. Matukar shugabannin jin mulki a Niger ba su bi umarnin kungiyar ECOWAS ba na maido da shugaban farar hula kan mulki, to za a dau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a kasar ta Niger, a ciki har da amfani da karfin soji. Tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen Afirka ta Yamma da su yi taron gaugawa.
The chiefs of defense staff of ECOWAS are to meet immediately.
General CG Musa shine babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya.
Babu wanda zai supporting sojoji su dauki mulki, bai kamata ba. Kowa yana son democracy. To abinda zamu ci gaba kenan. Mu muna nan a nan a shirye, duk lokacin da aka ce mu motsa zamu tafi, kuma mun tabbata zamu samu nasara.
Kuma kun tabbata za ku yi kal demokradiyya a Niger?
Tabbas, tabbas.
Basharu Altine Guyawa Isa dake zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto mai makwabtaka da Niger din na cewar ya kamata a yi taka tsantsan.
Wato ECOWAS tana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Niger, wato kamar al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an bada kwana bakwai, idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba za a shiga a yi amfani da ƙarfi, bai kamata ba. Diplomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen na ECOWAS, wata ce wanda an bata da matsaloli na cikin gida, wannan waɗanda za su cewa su je su yi Niger zai ƙara haɓaka waɗace-waɗacen da gare su cikin gidaje, musamman Najeriya ‘yan Kadiba. Dukkan iyakokin da suka iyaka da Nijar da Najeriya babu inda ba hitira ba tashi hankali. Su shiga kuma su yi waɗa, su barar da makamai, Nijar ta yankar da makamai, ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya? Waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari. Bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa da tattalin arzikin yin waɗa, mutanen ‘yan ƙasa suna cikin matsi da tattalin arzikin rayuwa, za a ɗiba kuɗi a je a yi waɗa wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati? Wannan wacce irin ƙasa ce muke ciki? Suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin Liberia, wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar Niger.
Basharu Altine Guyawa Isa. Ana wannan gaba ne kuma manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen Afirka ta Yamma suka hallara a birnin Abuja, inda suka gudanar da wani taro. Kakakin rundunar tsaron Najeriya General Tukur Guso ya min ƙarin bayani.
Shugabannin ƙasashe na ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin shugabanmu na Najeriya President Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban ECOWAS, sun haɗu sun tattauna kan matsalolin siyasa da aka samu a Niger, wanda kowa ya san abin da ake ciki. So a lokacin wannan taro ne suka umarci shugabannin tsaro na hafsoshi na wannan ECOWAS region din su haɗu a nan Abuja tsakanin yau da gobe da jidi, su fito da abin da ya kamata a yi ta gefen fannin aikin soja. amma kamar abin nake so ku sani shine wannan hanya ɗaya ce kawai, akwai wasu hanyoyi da yawa wanda wannan shugabannin suke bi su ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin su.
Yanzu ana jiran gaba da ya gama da wato matakai na diplomasiya ne, in har bai ba matakin soja shine
na ƙarshe, wannan mataki shine na ƙarshe.
Taron wanda ya da hancin dukkanin manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen Afrika ta Yamma, in banda na kasashen Niger, Mali, Guinea da Burkina Faso, waɗanda ba su halarci wannan taro ba. Nan take kuma kasashen Mali da Burkina Faso su ma suka hidda sanarwar haɗin gwiwa, inda suka gargaɗi ECOWAS cewar abin da ya taɓa hanci idanun ruwa shi ka yi, a don haka ƙaddamar da yaƙi a kan Niger don maido da tsarin demokuraɗiyya. Tamkar ƙaddamar da yaƙi ne a kan Mali da Burkina Faso kuma za su kawo Niger ɗauki. Kanar Abdullahi Mega shine kakakin gwamnatin Mali.
Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations.
Mali da Burkina Faso sun yi tur da yadda ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa ke tsananta ƙaƙaba takunkumin da ke jefa al'ummomi cikin halin uquba. Suna mai da hannun agogo baya wajen ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen Afirka. Ba za mu aiwatar da waɗannan haramtattun matakai ba akan al'ummar Nijar da hukumomin ƙasar, saboda abu ne na rashin imani da saɓawa doka. Muna yin kashedin cewa dukkan wani yunkurin amfani da ƙarfin soja akan Nijar tamkar an ja Mali da Burkina yaƙi ne. Haka kuma amfani da ƙarfin soja akan Nijar abu ne da zai janyo ficewar Mali da Burkina Faso daga ƙungiyar CEDEAO, tare da ƙaddamar da shirin kota kwana don ganin mu mai da martani a duk lokacin da aka kai wa Nijar hari, don ba ta gudunmuwar da ta dace domin kare kanta da al'ummarta. Muna yin hannunka mai sanda kan munanan illolin da ke tattare da amfani da ƙarfin soja kan Nijar, domin abu ne da ka iya jefa baki ɗayan yankin cikin tashin hankali, kamar yadda farmakin ƙungiyar ƙasashen ƙawance ta NATO ya haddasa a Libya, wanda ke zama mafarin yaduwar ta'addanci a yankin Sahel da Afirka ta Yamma. Gwamnatocin Mali da Burkina Faso sun yi matukar mamakin yadda wasu shugabannin kasashen Afirka ta Yamma ke nuna rashin adalci a fili da ke kokarin amfani da karfin soja don maido da tsarin farar hula a wata kasa mai cin gashin kanta. Alhali a ɗaya gefe, waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan shugabanni da ke nuna halin ko in kula ba su taɓa yin wani hoɓɓasa ba don taimakawa kasashe da al'ummomin da ke fama da matsalolin ta'addanci yau shekaru akalla goma. An zuba waɗannan ƙasashe ido ana ta kallon su cikin yanayin tashin hankali. Gwamnatocin ƙasashen Mali da Burkina Faso na kira ga ƙungiyoyin cigaban jama'a su tashi tsaye don baiwa al'ummar Nijar gudunmuwar da ta dace a wannan lokaci da manufofin haɗin kan Afirka ke cikin mawuyacin hali.
An ces heures sombres du panafricanisme.
To ko yayi masana ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
Ba a yi tunani, zurfin tunani a kan wannan ba. A yi wa ƙasar Nijar zobe a je a kai mata hari don soja sun ɗauki mulki, ƙarfin soja ba shi ne zai kawo tashin hankali ba. Na ɗaya dai babban haɗari ne fa ga Najeriya, don Nijar muna makwabtaka da ita. Ba wata ƙasa a duniya da ta kai mu tsawon makwabtaka da ƙasar Nijar. In ka ɗauka Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Ketara, Jigawa, Yobe, Borno, duk waɗannan ba inda ba mu haɗa iyaka da Nijar ba. Kuma a fannoni da tun ba ma tattalin arziki ba, Nijar tana dogaro ne ga Najeriya a fannoni daban-daban. To, in an koma baya lalle mun san ba su ji daɗin mulkin soja da aka yi ba. Akwai fa ƙasashe a cikin ita wannan ƙawance na ECOWAS da tace ba ta yarda da wannan ba. Kuma ma sun ce in an kai wa Nijar hari an kai musu hari kenan. Abin nufi shi ne su ma za su shiga wannan yaƙi su mai da martani. Mu yi hattara. Mu ɗauko daga tarihi. Duk ƙasan duniya ba ƙasar da ta kai Amerika ƙarfin soja da makamai da horarrun dakaru. Duk cikin tarihin bil'adama ba ƙasar da ta kai Amerika. Amma wani nasara Amerika ta yi na shiga ƙasashen waje. Mu koma Vietnam, ta karɓi yaƙi a hannun Vietnam a wajen 1968 kusan haka har zuwa da 70. ba abinda America bata sa ba, ba wani yunkuri da bata yi ba ta kasa dakile yan communist wanda suna cikin daji ne, suna cikin teku, suna cikin ruwa, amma America duk da abinda take da shi ta sa musu bomb, ta sa musu guba, ta sa musu wasu sinadirai, ta kona mutane, ba abinda bata sa ba. America fatattakanta akai, fatattakanta akai ta bar Vietnam. America ta je Afghanistan da yan kawayenta, su Faransa, su Holland da kasashen duniya na yamma, ba manuba da basu yi ba a Afghanistan. A ƙarshenta a guje America ta bar Afghanistan cikin kunya. Ai sun yi haka a Iraki, sun yi haka a Syria, duk ko ina sun je sun ji kunya fa duk da karfin su nan. Su akwai kasashe kuma na America ta kudu da nan ma sun shiga, amma ba wanda suka yi nasara koran mutane, ba abinda basu yi wa Nicaragua ba sun kasa. Wai a ce Nigeria inda muke fama da fatara, muna fama da yunwa, muna fama da tabarbarewar tattalin arziki, muna fama da ciwace-ciwace na yara da mata masu ciki, muna fama da rashin zaman lafiya. Sojojinmu sun kasa yi wa ƴan ta'adda komi, suna nan daji suna ta abin nan. Wai a ce mu za mu je wani ƙasa mu nuna musu mun iya mulki. In an kuskura aka tunzura mutanen Niger, to ta'addancin nan da muke gani da rashin zaman lafiya da sauransu, wallahi karuwa za a yi. Kaman a bude kofa ne a ce kowa yake so ya fito daga Libya da duk makaman da yake da shi, su Mali su bar su shigo, su Burkina Faso su bar su shigo. Ni ina ga jihohin arewa, wallahi wanda na kidayan nan, wallahi ina jin zaka nemi mutum wata ana baka samu ba. Yan ta'adda za zo man, aiwa Allah a sake tunani, aiwa Allah a bi wani hanya daban, aiwa Allah mu fuskanci abin da ya shafe mu, mu gyara gidanmu kafin mu ce za mu je mu gyara gidan wani. Kaman yadda na ce, in kura na maganin za ta yi wa kanta, wani irin tunani ne wannan? Kar a kai mu a baro, kar a zuga mu, mu shiga wannan dambe da ba mu san komi ba, da mun san cewa ba za mu yi nasara ba. Ba karfin soja ke cin yaki ba kawai. Yau in ka ce za ka tura sojojin Najeriya kasashen Niger, mutane sojojin suna iya gudu, sai kuma su koma yakin sunkuru, koma yakin sarika noke. Wanda gashi a nan cikin gida da ƴan ta'adda mun kasa, jihar Zamfara ba zauna lafiya ba, jihar Sokoto ba zauna lafiya ba, Katsina, Niger, haba jama'a, wani irin tunani ne ake yi haka? Kaman dai magagin mulki ya rufewa shugabanninmu ido, me zai kai mu fada da wanda bai da karfi, me zai kai mu fada da mai neman abinci, me zai kai mu fada da ba abin da ishe shi, me zai kai mu fada da wanda kudin da yake da shi ma Faransa ne take ajiye masa? Don ma ka ce ka hada mu da Niger, wannan ba aiki ba, wani aiki ba. In kana so ka hada karfin sojan mu da karfin wani kasa a Afirka, ka hada da Egypt, Misira, ko ka hada da Afirka ta kudu, shine za a ce suna da mu, za mu dan kwatanta daidaito cikin mulkin abin nan, shirin kayan yaki da sauransu. Menene Niger? Me suka mana? Haba jama'a.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Niamey a jamhuriyar Niger, Sule Muminu Barma. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai saurare, barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari, shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori, ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Dole Osmaniya, senior councillor a majalisar mai aramar sarkin musulmi kuma king maker, kuma uban ƙasar Kilgori wadda take cikin ƙaramar hukumar Yabo nan jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To, tarihin garin Kilgori dai, wanda ya asasa shi, shine Ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Kuta Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu. Shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu. Shi Ibrahim mai tuta da suka zauna Sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su taya su ci gaba da karantar suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke. So shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce Madagel lokacin da dan Fodio yana a nan garin Sifawa. To har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan Dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaluru. To shi lokacin sadda aka yi tabore na Saturu sai aka rarraba su yan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga Dagel gari da aka ce ma Kilgori domin su kula da al'umma saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara. Don haka wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi Ibrahim mai tuta akwai wanda suka aure suka wani ɗaya daga cikinsu Muhammad ya armi ɗaya ɗan Hojo sannan kuma shi ma sa'i Umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a Kiku. So lokacin akan bada ɓangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da kamar girmamawa haka. Don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo mahiyawancin mutanen da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Goberawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta sa'i?
To sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular Usmaniya shi wanda an asasar da wannan sarauta ta Kilgori sai Ibrahim mai tuta shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko yayi noma shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah wannan zakka sai ya hissuwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da Baitul Mali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya basuwa.
Jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi wanda suka kafu shi menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi?
To Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin Kilgori ƙasar Kilgori ana ce mata Kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana.
Gashi kai ne sa'i na goma shin menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar Daular Usmaniya?
To Daular Usmaniya kabe da ka faɗa dai da kakannin mu duka wanda suka rika sa'i tun na farko Ibrahim mai tuta har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa Daular Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwar su da ba da goyen bayan su kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaki shi yake dauke da tuta kasan yaki lokacin za a yi yaki ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba dauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai tadda tuta a gaba idan ana son a karya ko ai dama ko ai hagu shi za a ba umarni kasan ga yaki akwai commander
wanda yake dauke da tuta, sannan akwai theater commander wanda shike bada umarni daga abin da za a yi. So shi mai tuta Ibrahimu shine wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo, kuma duk ya ukan da aka yi shi yake dauke, shi yake kan gaba, shi mahaziki ne mayaki, yana da takobin shi, yana bisa doki, kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula, kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aikin dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi.
To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori?
Kwarai dukan su kaga shi daga baki da shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi, don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hojo, don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu, sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru, sai wanda Haliru shi sultan hicen da yayi Umaru shi yayi hice saboda lokaci ne an kaci Sokoto, shina ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tarihin Ahmadu, da aka zo aka yi gwabza a giginya shina ɗauke da tuta, ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba, ko wani turawa ba su ci ba, kuma dundunar ci sarkin musulmi a tarihin su sai suka shawara cewa su za su yi hijira su tai Makka, suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari, in sun ka basu sun ka tai sun atta su shiyo shiri su taho su saki mai da martani, don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma Burmi, can kasar Adamawa, inda yake anan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar kuma funuka, ko yanzu haka akwai hubba da can, inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin Burunduna shi sarkin musulmi Attahiru da kuma turawa, to nan ne aka suka kashe shi da shi da Sa'i Umaru, sauran runduna suka wuce suka tai har Sudan, yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce ma mai runo a can Sudan. So shi wannan Sa'i Umaru shi ya hice saboda gare shi ne aka yi wannan yaki, kuma suka yi wannan ƙarhin imani suka huskanci Turawa, kuma suka yi jihad, suka yi hijira, suka tafi. To da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan, ko sai aka ba dan shi Haliru shi aka ba shi wannan tuta, wannan sarauta ta Sa'i. To da gare shi sai wanda an mahaji na Sa'i Abubakar, wanda shi kuma lokacin shi Turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi, aka ci aka samu wannan akasi, sai suka tahi da tutar. To lokacin Sallan Ahmadu shi kuma mahaji na Sa'i Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna ya zo, Sardauna Ingila ta zo ta ba Sardauna tuta, Sardauna ba sarkin musulmi Abubakar tuta, shi kuma sarkin musulmi Abubakar ya ba mahina Sa'i Abubakar. Su waɗanda su suka yi hirice cikin masu sarauta Kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na.
Kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace Kabawa da Fulani da sauransu, ya zamantakewar su take tsakani?
A zamantakewar su lahiya lau take, ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi, ai duk wayanga mutane suna tare da dan hodiyo, da yawansu wasu Adalawa, wasu Gobirawa, wasu gasunan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi, don hakan ga lafiya lau suke yan uwan juna, akwai auratayya, akwai bahinta, akwai kuma ci gaba kwarai da gaske, domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni, kaga babu wata matsala a halin yanzu.
Wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya?
To muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula a zaman lafiya, ya yi komi ya yi sarki ya zama ɗan sarki, don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zama musamman tsaro, ya zama kowa yana fadaki, yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro, yana ba da gudunmawa ga harkar ilimi. Ilimi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba.
Mai saurare, ƙarshen wannan shiri kenan na da ɗan gari, inda muka ji tarihin garin Kilgori da sarautar Sa'in daular Usmaniya. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri, tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto, Lawal Aliyu ke muku fatar alheri.
Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su tunda jirgin bi jirgin nan Germany shi jirgin birnin Ingila to jakaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga batshu galai na shin galabincin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa
duk da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.